الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم نرانا الهدي ودوغ وتنصفر شكرا هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبود آيادة ليه دود أربعين دا أكو wanne daidai da 12 ga watan 9 miladiyyar haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2021 a zamu ci gaba da karatu na alfiyatut tauhid wato alfiya da aka rubuta domin bayanin tauhidi wadda Sheikh Walid ibn Rashid As-Sa'idan ya rubuta muna roƙo Allah mu dauki sarki ya kiyaye shi na zamu tashi darasi na wato na 9 mun tsaya a ƙarshen baiti na 198 bayani akan at-tabarruk nema albarka wato talabul barakati yau za mu tashi a sabon maudu'i kuma shine at-tawassul shine mali yace inna at-tawassula fi shari'ati asluhu waqfun fala tatawassilan bi wasilati illa idha sabata ad-dalilu biha fala ta'adu ad-dalila walau bi qadri adh-dharrati ولقد أتى النص الصحيح صراحة أن التوصل في أمور ستة أسماؤه سبحانه وصفاته وبهدي إيمان وذكر الحالة أو تطلبن دعاء عبد حاضر حي فلا تتوسلن بميت أو غائب وكذاك بالعمل الذي هو صالح كالبر أو بأمانة أو بالمحبة للرسول وصحبه فيجوز في هذه الأمور الستة إن التوصل بالنبي يجوز في طلب الدعاء وينتهي بمنيتي وبطاعة المعصوم ليس بمنتهن إذ طاعة المعصوم أصل الملة وامنعه في ذات النبي وجاهه بحياته جزما وبعد الميتة لفظ الوسيلة إن أتى في آية معناه تطبيق لهدي شريعتي وبسنة معناه منزلة علت هي للنبي تكون أعلى الجنة وإذا أتى في لفظ صحب المصطفى فيكون في طلب النبي بدعوة لا يقصدون به توسل بتة بالذات أو بالجاه وقله بأزمة بالذات أو بالجاه قله بأزمتي تزاعي بياني أكان التوصل واتوابن أكي كرا توصلي دواتها لتا وكما توصلي دواتا إبادة za a yi magana akan ma'anarsa sannan za a yi magana akan kashe-kashensa da kuma wasu masailu da suke da alaka da shi amma a dunkule ma'anar tawassuli shine sanya wani abu tsakani zuwa ga abin da kake bukata ko kake son ka cimma, to sai ka sanya wani ya zama maka wato tsani wanda zaka taka domin ka kai zuwa ga wannan abu. Lokacin da zaka hau sama, idan ka taka matakala ko tsani ko wani abu, to wannan ana kiran shi tawassuli. Amma abin da ake nufi anan, kana da bukata wurin Ubangiji, to sai ka sanya wani tsakiya tsakaninka da Ubangiji, ba tare da ka roki Allah bukatar kai tsaye ba, ko ka sanya wani annabi ko wani wali ko wata ibada. To wannan shi ake kira tawassuli. Amma lokacin da kai tsaye ka gaya wa Allah bukatar ka, to wannan kaga abu ne wanda ya tafi mubasharatan. To duka za mu ji karkasuwarsa, akwai wanda shari'a ta yadda ai, akwai wanda shari'a kuma bata zo da shi ba. Inna tawassula, malai ya ce haƙiƙa tawassuli fi shari'ati, ga shari'a asluhu, tushensa, asalinsa, waqfun, to tsayawa ake yi, waqafi ake yi, ba a cewa ya halatta a yi tawassuli da kaza, tunda shari'a ce. Al'aslu fil ibada, kuma an riga an faɗa at-tawqif, ba a cewa at-tawakkuf, at-tawqif at-tawakkuf kuskure ne, at-tawqif. Saboda haka duk abin da yake ibada ne, to tawqif ake yi, ma'ana ana jiran abin da nassi ya zo ya yi bayani a kai na shar'anta wannan abu ko hana shi. In babu nassi kenan ba za a yi ba, tunda asali cikin ibada karkai komai sai abin da aka ce kai, wanda shi ne asali a ibada. Sabani al-aslu fil ashiya, wannan daban. Al-aslu fil ashiya daban, al-aslu fil ibada daban. Al-aslu fil ashiya shi ne wancan sabanin da aka karanta dazu na malamai maganganu guda hudu. Amma al-aslu fil ibada qaulun wahid mujma'un alayhi, shine al-man'u ko at-tawqif, wato kar a aikata kowace irin ibada sai da nassi daga Allah ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam. To da zaran ka riki wannan ka'ida, ka dabbaka ta akan komai sai ka huta. Duk wani abu da aka zo aka ce addini ne, to sai ka lalaba ina hujja, ina dalilin yinsa. In akwai shikenan, in babu sai ka ce to sai a koma ga asali, sai a riko ga al-aslu. Fala tatawassalan bi wasilatin, kada ka tsanantu ko kada ka nemi tsani da wata wasila. Illa idza sabata dalilu biha, sai dai in dalili ne ya tabbatar da wannan tsanin ko wannan wasilat ko wannan wasila din. Fala ta'addu dalila, kada ka kuskura ka ketare abinda dalili ya zo da shi. Duk abinda dalili ya zo da shi, to ka tsaya gare shi, kar ka ketare abinda dalili ya iyakance. Walau bi qadari zarrati, koda da gurgurdan azzarra ne, kwayan komayya, koda gurgurdan azzarra ne, to kada ka kuskura ka ketare. Sai ce wa qadi'atan nassu, haqiqa nassi ya zo as-sahihu, wanda yake tabbatacce ingantacce, sarahatan afili a bayyane, anna tawassula, haqiqa tawassuli wanda aka yadda bawa yayi, tawassuli wanda aka shar'anta, tawassuli wanda in kayi shi zaka samu lada, fi umurin sittatin, ya zo a cikin al'amura guda shidda. Duk wani tawassuli ka duba ka ga babu shi cikin shidda din nan, to bid'a ne. shi da din nan ba, in dai bai ciki to ya zan bidi'a. Karkai. To shi ne malam ya ce awwaluha na farkonsu asma'uhu subhanahu wa ta'ala. Shi ne tawassuli da sunayen Allah. Tawassuli da sunayen Allah ko? Kama ila irin al-gafuru. Ya gafuru, igifirli misali. Ya mai gafara ka gafarta min. Ya rahimu irhamni. Ya alimu allimni. Haza tawassulun. Tawassulun. Ko kuma bismillahir rahmanir rahim. Haza tawassulun. Ay asta'inu bi bismillahir rahmanir rahim ko atlubul i'anata ina neman taimako bibtida'i bi zikiri ismillahi subhanahu wa ta'ala to basmala da muke karantawa ai tawassuli ne da wayannan sunayen na Allah Allah arrahman arrahim wannan ana kiran shi tawassuli a to wannan shine nau'i na farko zaka iya kallon wani suna na ubangiji ka ambace shi sai ka kalli ma'anar da ke cikin sa sai ka roki Allah ya baka ita sai ka roki Allah ya baka ita kama ar-rahim yana nuni akan rahama sai ka ce ya rahimu irhamni ya mai cikakken jin kai ka tausaya mini al-alim yana nuni akan siffar ilimi sai ka ce ya alimu allimni ya masani ka sanar da ni an gane wannan ko to wannan shi yake kira tawassul ko kuma haka kawai ka karanta sunayen Allah wanda suka zo a nassin alqur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Allahu irin su ar-rahman da aka ambata ar-rahim al-aziz al-ghaffar da makamantansu bayan ka gama ambatansu sai ka fadi buƙatar ka zuwa ga Allah to wannan ana kiran shi da at-tawassul bi asma'illahi wannan nassi ya zo da shi kamar fadin Allah ta'ala walillahi al-asma'ul husna fal'uhu biha wa zaru allazina yulhiduna fi asma'i to wannan aya ta tabbatar da cewa ashe ana tawassuli da sunayen Allah wajen addu'a fad'uhu biha fad'uhu biha yana daukar ku kira Allah lokacin da kuka ambace su ma'ana ku roki Allah lokacin da kuka ambace sunayen Allah ko kuma ku ambace sunayen Allah din kuma ku roki ma'anonin da ke cikin sunayen ana fahimtar wannan zakiyo to kaga wannan tawassuli ne wanda aka shar'anta an ji shi da dama cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka wannan babu wata kura a kansa sai tawassuli na biyu wasifatuhu ko kuma at-tawassulu bi sifatillahi al-ula da sifofin Allah mafi daukaka Allah yana da sifofi da dama ko to su ma irin su gafara irin su rahama irin su tausayi irin su al-hayatu misali yana da as-sifatu az-zatiyya yana da as-sifatu al-fi'liyya yana da as-sifatu al-khabariyya to kowace sifa in dai ta tabbata to zaka iya tawassuli da ita ta hanyar ambatonta sai ka roki Allah to wannan shi ake magana akai to shi ne yace wasifatuhu da sifofinsa subhanahu wa ta'ala kinan mun ji ana tawassuli da wani suna na Allah ko kuma wata sifa ta ubangiji ko da sifa ce fi'iliya
kamar siffar abin nan al-inzal ila sama'id dunya ko an-nuzulu ba inzali ba an-nuzulu ila sama'id dunya saukowa ila sama'id dunya zuwa ga sama ta duniya wannan sifa ce fi'iliya ko kuma siffar Allah ta al-istiwa alal arsh dukana iya tawassuli da su Allah saboda istiwa'inka akan al-arshi Allah saboda saukowarka zuwa saman duniya kowane dare Allah ka biya min bukata ta kaza Allah ka bani kaza Allah ka yi min tsari daga kaza to wannan tawassuli ne wannan shari'a ta zo da shi ayoyin al-Qur'ani sun yi nuni akan sa wasu malamai sun yi hujja da waccan aya cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha na uku wa bihadi imanin haka ana tawassuli da shari'a ta imani imaninka ko imanin da kake da shi to kada ka tawassuli da shi wannan shi ma ya tabbata an ji shi a Qur'ani a ayoyi daban-daban saboda haka Allah saboda imani na da kai Allah ka bani kaza saboda imani abu ne wanda yake sifa ce wanda mumini yake siffantuwa da ita tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala amma in ka san kana da imani to in babu imani ka ko kai tawassuli aikin banza ne in ka san kana da imani ko kana kyautata zaton cewa kana da imani to wannan babu laifi sai kai tawassuli da wannan imanin da kake da shi to wannan shi ma zaka iya amfani da wannan Allah saboda imani na da kai to Allah ka bani kaza ko ka gafarta min ko kai min rahama ko ka tausaya min duka an ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana amfani da ire-iren wayannan abubuwa na hudu wa zikiril halati sannan akan yi tawassuli da zikirul hal halin da kake da shi halin da kake ciki an gane ko kamar cha Annabi Musa da yake cewa minene ayin rabbi fa bima anzalta ilayya qala rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir kaga lafazin faqirun yana yazkuru halahu halin sa yake mi yake bayyana wa to wannan tawassuli ne ko ce Annabi Zakariya washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shakiya hadha zikrul hal to shi ma kana ai ambaton halin da kake ciki ko na talauci ko na rashin lafiya ko na rauni ko na gajiyawa da kake ciki to wannan ana tawassuli da wannan don ga annabawan Allah sun ka ambaci wani hali da kake ciki to sai ka ga yawa Allah bukata kaga Annabi Musa ya ambaci bukatarsa zuwa ga Allah yace kuma yana neman Allah ya bashi arziki sai kuma Allah ya bashi haka shi ma Annabi Zakariya Allah ya bashi sai ya bashi da wanda shine yake bukata sai tawassuli na biyar aw tatlubanna du'a abdin ko ka nemi addu'a daga wani bawa salihi wanda yake kirki hadirin kuma wanda yake yana halarce na tare da kai ka zo wajen wani sai aka rama kallah ko malam wani ko aboki na wani don Allah ya yi addu'a kaga wannan ya tawassuli ne me yake cewa baga da littafi a to ga hinan gabanka ko hada mai shi rubuta to wannan shine ba a yadda kai tawassuli da bawa ga'ibi ba misali kana nan birnin Kebbi malamin ka na Sokoto ko Kano sai ka kira suna ne ka ce wai shi ma addu'a to kaga ai bai jinka ko yana ji to sharadin tawassuli da addu'a bawa na farko ya zama hadir mai zama hayyan ya zama raye kuma ya zan yana nan wasu sun kara da cewa ya zama salihi ana son ya zama salihi wanda ana kyautata masa zato cewa salihin mutum ne in yayi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa shine ce yace hayyin hayyin ya zama rayayye kenan fala tatawassalan nabi mayyitin karka yadda kai tawassuli da gawa matacce irin yadda wasu ke yi su je kabari su kira mai kabarin su ce wai ya ga yawo ubangiji bukatar su ya shehi ko ya shehu fulan ka ga yawo Allah ina da bukata kaza da kaza da kaza to wannan bai halatta ba ko kuma ya shehu wani ka roƙa min Allah ya bani kaza to wannan ba daidai bane au ga ibin ko wanda bai tare da kai shine wanda muka yi bayani to duk wayannan sai sun cika sannan ake tawassuli da addu'ar bawa amma karka kwanta kai baka wa kanka addu'a sai dai ayi ma zaka wa kanka kuma zaka nemi yan uwa su yi maka wannan shine shari'a amma kai ka muna na zato ga Allah ka dauka wai kai baka da matsayin da zaka roki Allah ya saurare ka sai dai wani da wani to wannan ba daidai bane ai baka san ta bakin wa za a karba ba yana yiwa in kai wannan da kan neme ya maka addu'a shi ma yi sai a amshi ta kama ba a amshi ta shi ba kuma addu'a malamai suka ce so tari in kai addu'a zai yi an amsa baka sani ba don amsawa daban kuma ba da ijaba daban ana iya kana iya addu'a amsa amma sai bayan shekara goma sai a baka result a baka sakamako amma tun sadda kai addu'a Allah ya amsa to mu abinda muka doka amsa addu'a shine in nace Allah ya bani kuɗi yanzu in gansu in cika aljihuna in yi gaba ko in bani da lahiya na roki Allah yanzu in samu lafiya wai shi ya amsa addu'a la amsa addu'a hunaka farqun baina ijabati addu'a da kuma bada sakamako na abin da kan roka suna da bambanci to yana da kyau a fahimci wannan sannan malamai suka ce akwai sadda bawa zai roki addu'a ko kuma duk sanda bawa yayi addu'a to ba zai ketare halola guda uku ba ko dai ya zan abin nan da ya roka ba alheri na gare shi ba a cikin ilimin Allah shi ka ganin abin nan in ya same shi alheri ne amma shi Allah a ilimi ne ya san in abin nan ya same shi zai zama sharri gare shi shi kuma Allah yana tausayawa bawansa bai son sharri ya samu bawa saboda kana matsa addu'a Allah ya baka abin nan Allah yana ƙara hana ma duk sanda ka roki Allah sai Allah ya ƙara nisanta ka daga abin nan kai kuka haka gaji Allah bai baka abin ba saboda shi Allah ya san in ya baka halaka zaka yi to su da ya ba sa fahimtar wannan ko kuma kai addu'a sai Allah ya tunkuɗe maka wata musiba wanda ya kaddara maka saboda ita ta muhimmanci sama ga abin da kake so me yana faruwa ko kuma kai addu'a sai Allah ya tanadar maka sakamakon ta a cikin aljanna wanga abin da ka roka sai a hita batun shi to ba lalle bane in ka ce Allah ba ne kaza wai sai ka gan shi kirikiri sannan Allah ya amsa a'a yana yiwa abin sharri ne ko wa kazalika nashida وكذلك بالعمل الذي هو صالح هكا انا توسلي da kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki ana tawassuli da shi aiki mai kyau ina misali kalbirri kamar da'a ga iyayi kyauta ta ma iyayi ce ya Allah saboda da'ar da nake yi ma iyaye na to Allah ka bani kaza in ka san kana biyayyat kana kyauta ta wata in ba kai kan to tawassulin ya zan me ya zan shirme aw bi amanati ko kuma wata amana da ka tsare kace ya Allah ka san an taba ni amana kaza ina son abin nan na hakura ni kiyaye amanan nan to Allah saboda tsare wannan amana ka biya min bukata ta kaza kamar yadda ashabul gari suka yi saboda haka su uku ne suna cikin daji ga dare yayi suka samu wani kogo suka shige suka kwanta to dama na duci ne sai wani dutse ya zo ya toshe wannan kofa ta su ya zan ba su iya hita aga sai maganar mutuwa na farko cikin daji ne ko sun yi kuwa sun yi kiran mutane babu wanda ka jin su to shi na wani ya ce musu wallahi babu abin da zai kubutar da ku face kowa ya tuna wani aiki da ya taba yi na alkhairi ga Allah mai tawassuli da shi mai addu'a shi dai zai fitar da mu daga wanga bala'i wani ya ambaci da'a shiga iyayi yakan je ya tatsu nono in ya zo ba zai fara kai ma iyalinsa ba sai ya kai ma iyayensa sun sha sannan ya je shi da iyalinsa su sha saboda tsananin kulawa da su zai bar daya ne da mata ne cikin yunwa to haka dogon hadisi ne dayan shi kuma ya ambaci amanar da aka bashi ta dabbobi dabbobin da ya kiyo kan wani da ya dauka aiki da ya gama masa aiki ya bashi sakamakon aikin sai ce wallahi bai ansa abin gara an ka bashi bai cancanci bai dace da abin da wahalar da ya ba su kai rige ba ya ce to shi kan ba zai iya kara mai ba ya ce to ni kan ba amsa sai tahiyat to saboda amana sai ya rike wannan abin yana juya shi ya yi ta sayan dabbobi dabbobin sun kai ta hayayyafa sun ka zama gudan gargi wata rana sai ya dawo ya ce wani ka san ni ni na taba maka aiki lokaci kaza da kaza na dawo ka biya ni shi ya dauka ya canyi sai ya ja hannu ne ya kawo shiga gargin dabbobi ya ce kalla nan duk abin da kaka gani tun daga farko har karshe gargada na ka ne sai a izgili kake mini jinga aiki na nace ka ba da ya ce naka ne kaje da labarin yake to ka gami amana kenan ko to saboda haka mu zama masu amana la takhunu llaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamu to saboda haka kiyaye amana to aiki mai kyau kenan aw bil mahabbati lir rasul daga cikin aiki mai kyau akwai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ana tawassuli da shi Allah saboda son da nake yi wa annabinka ka bani kaza wa sahbihi ko saboda son da nake yi wa sahabbansa to male yace fa yajuzu ya halatta fi hadhil umuri sita a cikin wa'annan al'amura guda shidda da mun ka ambata ya halatta ayi tawassuli da su duk tawassulin da baka gani nan ba to haramun ne babu dalili a kansa waɗanga su nususu suka tabbatar a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah to sai mali yace inna tawassula lallai tawassuli bin nabi da annabi sallallahu alaihi wasallama fi talabi a cikin nema yajuzu yana halatta fi talabi du'ai a wajen nema addu'a ya halatta kace annabi yayi maka addu'a wannan tawassuli ne amma wayantahi bi maniyatin amma wannan tawassuli yana karewa idan manzon Allah ya bar duniya kamar yanzu kenan baka cewa ya rasulullah kai mai addu'a amma inda yana raye to sai ka je ka roke maka addu'a kamar yadda wasu sahabbai suka yi ko wa bi ta'atil ma'sumi laysa bi muntahi da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama tsarare wanda an ka tsare ita ba ta karewa saboda haka sai kai tawassuli da ita mana in annabi ya bar duniya to da'a sananan da kake masa in kai mai biyayya ne gare shi ga sunnarsa iz saboda ta'atul ma'sumi biyayya ga wanda an ma'sumi shine annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka tsare aslul millati shine tushen addini to yanzu yayi bayanin tawassuli na bid'a wanda shari'a bata yadda ayi ba tunda ya ga ya mana wanda shari'a ta yadda ayi ko guda shidda wanda aka ce duk tawassulin da baka samu anan ba to bid'a ne ko dai ya zan haram ko ya zan shirka ko ya zan makaruhi gurgurdun yadda malamai suka kakkasa shi wamna'ahu fi zati an-nabiyyi wa jahihi wamna'ahu ka hana tawassuli fi zati an-nabiyyi ga zatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa jahihi ko da darajarsa to wadanga dalili bai zo akan sa ba baka cewa saboda zatin annabi Allah saboda zatin annabin ka bani kaza dan zatin annabi dan alfarma annabi to wamna'ahu wannan ka hana kanka shi kuma ka hana wanda kake da ikon hana shi bi hayatihi kuma wannan ka sani ko annabi na rayi haramun ko yana rayi ba a cewa Allah dan daraja annabi ka ba ba haran annabi bai da daraja ba a saboda nasi bai ce ai ba amma annabi ya fi kowa daraja jazaman kuma yanke wa ba'da al-maniyyati kuma ko bayan annabi ya bar duniya ba ai shine at-tawassul bi zati an-nabi wa jahihi saboda annabin bai ba kuma ba a ga sahabbai na yi ba kuma ba a samu aya cikin qur'ani wacce tace ai ba to su masu yi sai su ce an ce annabi bai da daraja inda ba haka bane ba haka bane da ya tabbata da kowane musulmi dole na shi imani kuma dole shi duk hadisan da ake kawowa ba su tabbata ba irin su idza sa'altum Allah ta'ala fas'aluhu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim in za ku yi addu'a wai sai aka ce annabi ya ce ku roki Allah ya biya muku bukatocin ku ce saboda darajata domin darajata a wurin Allah abu ne babba to wannan hadisi bai da tushe hadisi ne mara kyau saboda haka ba a cewa don zatin annabi kowa ne don zatin annabi ka bani kaza wani don daraja annabi ka taimaka min wannan duk haramun ne lafzul wasilati shi lafazin wasila idza ata fi ayatin in yazo ga wata aya ta alqur'ani ma'anahu ma'anassa tatbiqun li hadai shari'ati ma'anassa aiki da shari'a duk inda haga wani lafazi na wasila to indai a qur'ani ne abin da yake nufi aiki da shari'a shi yake nufi ba kamun kafa ba to wannan wata fa'ida ce malam wata formula ce ya baka da kaga labazin wasila ko da wace madda yazo to abinda ake nufi aiki da mi da shari'a ba kamun kafa ba kamar can da Allah ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasilata to wabtagu ilayhi alwasilata shi ana nufin da'a ku nemi wani aiki na da'a wanda zai sada ku zuwa ga Allah ku nemi alwasila, ku nemi wani aiki na da'a na biyayya ga Allah wanda zai sada ku zuwa ga Allah. Do aiki alkhairi yana hada bawa da Allah. To duk inda ka galabazin alwasila a Qur'ani da haka ake fassara shi. Da'a ga Allah da biyayya da aiki da shari'a. Yabtagu da ila rabbihimul wasila. To ka gani? Suna neman ayyuka alkhairi da zasu sada su ga Allah. Ba wai suna neman tsani ba. Sai a fassara tsanin nan da wasu waliyai ko annabawa da sauransu, to wannan ba daidai bane. Wa bi sunnatin, in kuma kaga lafazin wasila ya zo ga sunna, ko wani irin hadisi ne inda ya tabbata daga annabi, to ma'anahu ma'anassa manzilatun, matsayi, daraja da za a baiwa shi annabi. Alat, wadda wannan matsayin ya daukaka, hiya lin nabi, ta keɓanta ga annabi, kuma takunu a aljanna, za ta kasance can saman aljanna gaba ɗai, mafi kololuwa aljanna. To duk inda haga lafazin wasila ya zo a sunna, abinda ake nufi kenan. Kamar can da yake cewa fas'alu liyal wasila, fas'alu llaha liyal wasila, fa innaha manzilatan li takuni yawmal qiyama, ko takuni fil janna. Ku roƙa mini Allah ya bani wata daraja, wani matsayi da zai kasance can cikin aljanna. Lokacin da kuka ji an yi kiran sallah, to kai salati ga annabi, to sai ka roƙi wannan matsayin ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama. An gane wannan? To wannan shine abin da ake nufi. Wa iza ata fi lafzis, wannan in annabi ne yayi amfani da shi, shi ake nufi. Wa iza ata fi lafzis sahabil mustafa, in kuma lafazin wasila ya zo daga wani sahabi, daga cikin sahaban al-mustafa abin zabi manzon Allah, to fa yakunu ma'anassa fi talabin nabiyyi bi da'awa, ma'anassa yana neman annabi ya masa addu'a, kamar makahon nan da yake da makanta ido, ya zo ya tawassuli da annabi ta fuskar ya yi masa addu'a. To annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya koya masa addu'ar da shi zai yi da kansa, ya je ya yi addu'a, kuma Allah ya bashi lafiya. Saboda haka ba tawassuli ya yi da zatin annabi ko da alfarma annabi ba, yadda su wasu suke fassarawa. Da suka juya hadisin suka ce ai makahun ya yi tawassuli ne da zatin annabi da alfarma annabi, wanda ba haka bane. A'a, ya yi tawassuli ne bi du'a'in nabi. To duk sanda kaga an zo da lafazi na tawassuli daga wani sahabi, kila ya ce a tawassalu ila nabi ko bin nabi, to abinda yake nufi bi du'a'in nabi. La yaqsuduna bihi tawassula battatan, ba sa nufin tawassuli da shi battatan yanke, bizzati da zatin annabi, au bil jahi ko da alfarma annabi. Qulhu, kuma ka faɗi haka bi azmati, tare da ƙarfin niyya, ba tare da shakka ba. Shine abinda yake faɗa. Yace qul ka faɗa la ilaha, babu abin bauta siwal ilahi in ba Allah ba, liwahadihi, kuma shi kadai. An in biha, to an gama magana kan tawassuli, yanzu za a shiga bayani akan la ilaha illallah, kalma babba kenan. Wannan kalma tana da daraja, shi yasa manzo Allah ya ce mafificin abin da ni faɗa da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah. Babu wata kalma da ta kai ta daraja duniya, ko bala'i yayi ma yawa riki la ilaha illallah dai kai tai da istighfari da salatin annabi sasu ɗaya gaba, duk matsalar da ta tunkare ta sai ka ije ta da izinin Allah. Ka ɗaya riki la ilaha illallah da istighfari da salati ga annabi, kai tai uku ɗin sun isa. Duk abin da ka sa gaba ko menene sai ka cin mishi, ko alkhairi ko sharri. Wannan duk malamai sun tabbatar da wannan. laƙani na babba mujarrabun ne an jaraba an gani
ɓarai
kai tai ba iyaka in ka gaji ka tsaya ka huta wata rana mun yi wata tafiya sai wani ibtila'i ya same mu ba ko guda ba matsaloli daban-daban motar matan lalace kuma cikin daji ne Niger ne inda babu kowa sannan babu abinci ga rana da mutum haɗuwa babu wanda ya karya babu ruwan sha sannan mun ɓace ba mu san inda hanya take ba daga nan da ɗago zai da wasu ɗalibai mun ga wata tsohon mota sai Allah ya kawo da jarraba wallahi in ce musu to sai wani ya ce to ya za a yi ce to lalura ga kawai a koma ma Allah kowa ya je shi tunda haddar ruwan aron lababu ga sallah ta zo mu ba musamman ina muke ba an ka yi taimama an ka ce to kowa ya koma gehe wani ya fuskanci gabas wani ya fuskanci kudu wani ya fuskanci haka warai ku ce kowa ya rike istighfari kowa ya rike salatin annabi kai tayi ba iyaka to haka mun kai tayi ba kyakkyaftawa to rara bata faɗi ba har bayan isha'i muna nan muna tayi ana tahowa an ka buga motar nan ta tashi wallahi ta miƙe lahiya lau ko minti goma mu yi ba kuma sai mun ga cin magari tahowar ma an ka kawo mana abinci da ruwa da komi muka ci kuma garin na an ce babu ko ahli sunna ko guda to ka ɗan riƙe kai imani ba sai ka je ka ɓata ma kanka lokaci ba to shi ne malai ce an'im biha mamakin girman darajar wannan kalma malai ce min kilmatin na daga wata kalma wa shahadatin da kuma zamu wata shahada ita take ba da shaida cewa kai musulmi ne duk mutumin da za a tabbatar da musuluncinsa sai da wannan kalma kowaye saboda haka ita ce raba gardama in ka ce kai musulmi ne sai mu ɗauko la ilaha illallah sai mu auna ta da kai ya musuluncin naka yake fabiha an gane ko to wannan kenan fabiha dukhulul abdi fil islam kuma da wannan kalma ce bawa yake shiga musulunci ba kofar da zaka shiga musulunci sai ta la ilaha illallah saboda haka da kai wasa da wannan kalma to ka fadi warwas bal ba haka ba kai wali nafsihi bil ismati da wannan kalma ce mutun yake tsare rayuwa ta yake tsare dukiya ta da rayuwarsa wali nafsihi wa malihi ko bisa munafici kace la ilaha illallah to musulunci ya ce a kyale ka a kashe ka saboda darajarta ka faɗi la ilaha illallah amma a zuciyarka ƙarya kake a musulunci ya ce a kyale shi kalimatu la ilaha illallah ta ba shi kariya wannan sai an je kiyama hisabin sai yana wurin Allah amma mu nan ba za mu taɓa shi ba to shi yasa annabi ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah saboda haka duk mutumin da ya ce la ilaha illallah haramun ne a yake shi sai dai in ya zo da wani abu wanda ya walwale ta don akwai abubuwan da ke walwale ta karka ɗauka da ka ce la ilaha illallah ka yi ta abin da ka gara ma la akwai abin da ke walwale ta kamar yadda in ka yi arwallah akwai abin da ke walwale arwallah ko to ita ma tana da za mu ji su nan gaba insha Allah to sai ce hiya a'azamul hasanati, la ilaha illallah dinnan ita ce mafi girman kyawawan ayyuka. Babu wani aiki da yake la ilaha illallah girma, babu shi. Shi yasa su masu da'awar cewa suna tafiya kan sunna, to ya kamata su dawo ma wannan kalma. Yau an waye gari an ce la ilaha illallah, to wasan su ake nufi ba su ba. To kaga wannan abin kunya ne. Abin kunya ne. Mu mun kafi kowa cancanta mu siffantu da wannan kalma. Duna munazi'in, dan babu wani aiki da zaka yi duniya wanda zaka samu lada sama ga wannan kalma. Shi yasa ko zikiri, babu zikirin da yake da lada mai yawa kamar zikiri da la ilaha illallah. Babu. Bal kai ba haka ba, tilka miftahun libabil janna, ita an mabudin aljanna, ita aki na aljanna. To ana shiga daki babu ki, babu miftah mabudi, kuma ga daki an rufe shi. To la ilaha illallah ita an mabudin aljanna. Abu ne babba kenan. To sai yace mamma ta minna, duk wanda ya mutu daga cikinmu, wa huwa alhali, shi wannan da ya mutu ya alamu, yana da ilimi game da haqqaha, haƙƙinta, dakhala aljinana, zai shiga aljanna. Wa in usiba bi harqati, ko da da gobara ya mutu ku wuta ta canye shi. In dai ya mutu, ko da ya mutu yana da ilimin haƙƙin wannan kalma, to dan aljanna. Haka hadisi suka tabbata na Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar hadisin al-Imam Muslim, hadisin Usman bin Affan. Shi mamata wa huwa ya'lam alla ilaha illa Allah dakhala aljanna. Saboda haka ba furtawa dai ake bukata ba. A wani hadisin, man shahida alla ilaha illa Allah wa anni rasulullahi harrama Allahu alaihi an-nara. Agani harrama Allahu alaihi an-nara. Duk wanda ya bada shaida akan wannan kalma, to Allah ya haramta masa shiga wuta. Ba wuta ba shi. Ki wata rada da Annabi ya faɗi wannan kalma, sai Abu Zar ya ce, ya Rasulullahi, wa in zana wa in saraka, koda yana zina yana sata, koda yana zina ko kuma koda ya taba zina ya taba sata, inda ya mutu akan ilimin la ilaha illallah zai shiga aljanna? Annabi ya ce, wa in zana wa in saraka, wa in zana wa in saraka, wa in zana wa in saraka, koda yayi zina koda yayi sata, inda ya mutu yana ba la ilaha illallah haƙƙin da to dan aljanna. Zina da sata ba za su hana mai shiga aljanna ba. Matsala ɗaya ya mutu bai san haƙƙinta ba, bai ba ta haƙƙinta ba. To la ilaha illallah babba ce, tana da girma ƙwarai da gaske. Malam yace hiya afdalul azkari, wannan kalma ita ce mafi falalar zikirori. In dai zikiri za ka yi, to ka rike wannan kalma. Bal hiya ya fata, ba haka ba ya kai saurayi, min asqalil ashiyai, ita ce mafi nauyin ayyuka, bi kaffati waznatin, tare da tafin sikeli ma'auni. Ma'ana babu abin da ya kai ta nauyi. Yana ishara zuwa ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, cewa za a zo da ayyukan bawa na sharri, takardu tili 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 tili, litatafai da yawa mujalladat, sai a zo a dora su ga gefin su keni to yayi sa'a yana da la ilaha illallah ita kuma sai a dauko ta aza ta gehi annabi yace la ilaha illallah sai ta rinjaye wayancan littafin nan ya gon ayyuka sai ai aljanna da shi to ka ku ga wannan kalma ba karama ta ba babbata man qalaha duk wanda ya fadi wannan kalma bi sharti tare da sharuddan tayanju min lazan ko min laza zai tsere daga wutan laza mai tsananin kuna kaje an ce bi sharti saboda haka tana da sharudda da zai ambata nan gaba wa biha yakunu al'abdu ahla shafa'ati kuma da la ilaha illallah ne bawa zai zama ya cancanta a cece shi hatta wa'anda za a ce to a wa'anda suka shiga wuta to sharadi sai wanda adda la ilaha illallah duk wanda la ilaha illallah din sai ba ta da kyau ba za bai cancanta a cece shi ba bai cikin wa'anda annabawa da sauran masu ceto za su cece shi to tana da matsayi babba Allah ya ba mu ikon kiyaye ta. To qalu su malamai sun fada. Wa ma'anaha abinda an ma'anatta bi Allah yu'badan cewa ba za a bauta ma Allah ba subhanahu wa ta'ala ko kuma ba za a yi bauta ga kowa ba illa bil haqqi sai da cancanta illa Allah sai Allah ko ba wanda ake bautawa tare da cancanta sai Allah madaukakin sarki duna sharaka sharakati ba tare da tarayya ba mana abinda amma anatta tana dauke da ma'anar babu wani wanda ya cancanta a bauta mai bisa cancanta sai Allah shi ya cika sifofi da sharudda na abauta masa amma duk wanda ba Allah ba ko kaga an bauta masa bai cancanta ba akwai al-ma'budatu da dama akwai duwar wasu akwai itace akwai mutane akwai mala'iku akwai wa akwai wa akwai wa amma sun cancanta ba su cancanta ba kenan bautar su ta mice ce ta ƙarya ba ta gaskiya ba to wannan shine ma'anar ta eh sabanin masu cewa babu mahalici sai Allah ba haka abin yake ba kaga sai yanzan la ilaha illallah tana nuni ne akan tauhidin rububiyya kawai la khaliqa illallah haka suke fada to ba haka bane babu mahalici sai Allah ba shi amma anar ta ba wannan ma'ana ce naqisa ma'ana ce naqisin wasu kuma su ce la malika babu sarki sai Allah to wannan duk ba ma'anar la ilaha illallah wasu ce la hakimiyata babu mai hukunci ba wani hukunci ba inda ake kai hukunci sai ga Allah to duk wa'annan ma'anonin ba haka bane binda amma anata ta haƙiƙa wanda aka samu daga magabata shine la ma'buda bi haqqin illa Allah to in ka san wannan kuma kai yi aiki da shi ka bauta ma Allah kuma ka kiyaye abinda zai walwala la ilaha illa Allah to ka kubuta kabbayar da haƙƙin annafi na farko la ilaha ka cika sharadin nan illa Allah shi ma ka cika shi isbatin da aka yi annafi wal isbat to ka cika shurudu la ilaha illa Allah amma in wani gefe kila an samu isbatu amma babu mi babu annafi to can da yace bil haqqi din nan ba a fassara shi bis sidiki saboda haka kuskure ne kace la ilaha babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Wannan kuskure ne katu. Bisirki din nan ana fassara shi bistihqaqin alhaqqi din nan, ba a fassara shi da gaskiya. Kace ba abin bauta da gaskiya, ma'anar salama abu da bisirkin. To fassara alhaqqi din nan da sirik kuskure ne. Yana cikin abinda Sheikh Usman bin Fawdi rahimahullahu ta'ala yawa mutane yawa malaman zamanin sa gyara. Ce kuna dora mutane awam bisa ga tauhidi ba mai kyau ba. Sannan kuna fassara wannan kalma ba bisa ma'ana yanda ya dace ba. Don akwai tifka da walwala. Ka ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah. A'a, munafikai ai sun bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. To da gaske sun ga bauta mai? Da mi? Da ƙarya. Ka ga magana ka ba gaskiya ba ne. Sannan kafirai sun bauta ma gumaka. Kuma da gaskiya ba da wasa ba. Ashe haƙƙin ɗin nan bistihqaqin ake fassara shi. To can in ka koma cikin hismul afhami min jiyushil awhami na Shehu Usman ya faɗaɗa bayani akan wannan rahimahullahu ta'ala. To sai a yi ƙoƙari a nemi wannan littafin. Wa jami'u tafsirati ahlil gayy, dukkanin fassarorin da ma'abuta halaka suke yi ga la ilaha illallah la ta'ba biha, kakkada mu da su. Fa hayya dalalu, batace tsinsa, birummati gaba ɗayansu su ne inda mun ka bada misalan su ɗazu. Irin su la khaliqa, la malika, la hakimiyata, ba gaskiya ba ne. Ma'anatta la ma'abuda bi haqqin illallah. Wa shurutuha qalu samaniyatun laha. To sharuɗanta qalu, su malamai sun faɗa, laha samaniya, tana da sharaɗi guda takwas. Wasu ce bakwai. To shi malam yana cikin waɗanda sun ce takwas sun ƙara guda kenan, ko waɗanda suka ce ma goma ne. Na farko ilmun, ilimi. In an ji ka kana cewa la ilaha illallah, to dole an tambaye ka me ma'anarta, ka yi bayanin ma'anarta. In ya zan faɗan la ilaha illallah ɗaya kai ba ka da ilimin abin da ta ƙunsa, to an samu matsala. Shi ne ash-shartul awwal. Saboda faɗin Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. To shi ne zan kana da ilimin abinda ta kore da abinda ta tabbatar. To shi yasa wancan littafin shi hisnul afhami shehu ya ƙara da cewa yana cikin wahami da mutane ke yi. Mutum ya ɗauka cewa wai in mutum ya mutu kawai yana faɗan la ilaha illallah, ko bai san ma'anarta ba zai shiga aljanna, yace ba gaskiya bane. Ko ka faɗi la ilaha illallah indai baka san ma'anarta ba, baka shiga aljanna, ba ta da amfani gare ka a lahira, amma nan duniya za ta amfane ka. Ba za a yaƙe ka ba, ba za a kashe ka ba, ba za a ce kai kafiri bane. Amma in an mutu aka je lahira, to wuta kai. Saboda ka bauta ma Allah da jahilci, la ilaha illallah ɗinka ba ta da amfani. To yace dole mutum ya san yana da ilimin ma'anar wannan kalma. Shehu Usman yake wannan magana rahimahullahu ta'ala. Wa ikhlasun, da kuma ikhlasi. Can wa'incan hadisai da muka karanta an samu wanda suka zo ga ƙari. Man mata wa huwa ya'lamu, ko man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna. To wasu alfaz na hadisai sun zo da ƙarin khalisan, ma'ana khalisan yanzu kana yi ne don Allah, akwai ikhlasi ciki, babu riya. Na uku yaqinun, yaqinu haqiqati, yaqinu haqiqati, ilmun wa ikhlasun yaqinu haqiqati, sannan da yaqini na gaske, a samu yaqini na gaskiya. Almunafi li shak, wanda yana kori shakka, in ka faɗi la ilaha illallah kuma akwai shakka ciki, to an zawo bi kaga an zawo matsala ko taro shi. Sidiqun, kuma a samu gaskiya, a faɗe ta da gaskiya, ba da wasa ba, ba da ƙarya ba. Almunafi lil kadhibi. Qabulun, sannan a samu karɓa. Almunafi lil tark, duk abin da la ilaha illallah take buƙata a karɓa, to ka karɓa. Shine qabulul qalbi ake magana a nan, yanzan zuciyarka ta karɓa cewa eh da gaske la ilaha illallah, ba abin bauta da cancanta sai Allah, zuciyar taka ta karbi haka. Wanqiyadun, ko wanqiyadu jawarihin, da kuma biyayyar gabbai. Ya za a yi mu gano gabbanka sun yi biyayya ga la ilaha illallah, mu gansu suna aikata abin da la ilaha illallah ta kunsa, suna ana sallah, ana zakka da sauransu, wannan duk la ilaha illallah ta kunshe su. Ko ka faɗi la ilaha illallah zuciyarka ta kudurta, amma kuma gabbai ba su aikata ba, to sharadi bai cika ba. Saboda haka la ilaha illallah tana da alaka daga abin nan ga dan adam gaba ɗaya, zuciya halshe gabbai, shi baki ya furta. Furtawa, an gane? To shi yasa can Shehu Abdullahi cikin Minalul Mannan, liman arada shu'abal iman, yake cewa annutuqu bishahadati minal iman. Furta la ilaha illallah kawai yana daga cikin shu'abul iman, furta ta kawai yana daga cikin alamomin da ke nuni kan cewa akwai imani tare da kai. Annutuqu bitawhidi, ba bi shahada, annutuqu bitawhidi min imani. To sai male ce na tara, wal kufru bi taguti, da kafirce ma dagutu, ya shi ne na takwas wanda wasu suka ƙara. Tilka aqidati, kuma waccan ita ce aqidata, ta tabbatar da wa'annan shurudu ga la ilaha illallah. Akwai waɗanda suka ce ai ba ta da wani sharadi, kaza kaza, ƙirƙiro su an kai, waye waye sauransu, don su samu ƙofa na shigowa da shirka, sai abin da suke so. Tunda suna la ilaha illallah, shi kenan wai la ilaha illallah za ta kare su, su bauta ma waliyai, su kira waliyai, matattu da makamantansu. To sai malai ya ce maka, tilka aqidati, wadda ita ce aqidata wadda ta yarda da cewa la ilaha illallah ba ta da amfani sai wanda ya cika waɗannan sharuɗa, sai wanda ya cika su. Kenan kaga ba faɗanta ake ba. Shi yasa riwayoyin suka zo da lafuzza daban-daban, wani lafazi man kala, wani lafazi man mata wa huwa ya'lam, wani lafazi man shahida, don a nuna maka ba lafazin da ake bukata, duka ake bukata, ana bukatar shahada, ana bukatar ilimi. Shi kuma ilimi yana da alaka da zuciya. To sai a tara nususu din gaba ɗaya a yi aiki da su. To shi ne to saboda haka al-kufru bi taghut wajibi ne. Abinda ake nufi da taghut shine duk wani abu da za a bauta ma wanda ba Allah ba, to ya zama dagutu gare ka kai. To shine zai bayani. In qila ma taghutu, idan aka ce menene taghutu, kulka ce huwa, shine magala ahadun, abinda wani ya ketare iyaka bihi da shi bi ibadatin ta hanyar bauta masa auta'ati ko masa da'a. Duk wani abu da wani ya wuce gona da iri ta fuskar bauta masa ko ta fuskar yi masa biyayya, to wannan abu shi ake kira dagutu. Shi ne tarifin da Ibn al-Qayyim ya zo da shi. Wa ru'usuhum, manyansu su dagutu don suna da yawa, amma waɗanda an manya waɗanda at-turaku shi ne ya ce Iblisu, taɓaɓɓen nan wanda ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah, shi ne ma'ana Iblis. Sai malam ya ce fahawa kabiruhum, kuma shi ne babbansu. Dagutu na farko Iblis. Wal hakimuna bighairi hukumi shir'ati, da waɗanda suke hukunci ba tare da shari'ar Allah ba, waɗanda suke hukunci ba tare da dokar Allah ba, to su ma waɗannan dagutai ne. Wa man idda'a ilma al-ghuyubi, da wanda yake da'awar sanin ilimin gaibi, to shi ma dagutu ne. Wa kallazi yad'u al-ibadata li nafsihi, haka wanda yake kiran mutane abota masa, shi ma wannan dagutu ne, bi ibadati cewa abota masa. Wal hukumu, hukunci jazaman yanke bi shari'ati, da shari'ar musulunci wajibin wajibi ne. Dole matsayinka na musulmi kai hukunci da shari'ar Allah, ba shari'ar wani da ya azaba. Fardan kuma falilla ne alaman kana ahla wilayati, ga duk wanda ya kasance ma'abuci shugabanci. In an doke ka alƙalanci, to wajibi ne kai hukunci da dokan Allah. In kana gwamna, wajibi ne kai hukunci da dokan Allah. In kana shugaban ƙasa, wajibi ne kai aiki da dokan Allah. Shi Allah ya wajabta ma, yanzu ya rage naka, in ka ga dama to kai ka sani, amma dai Allah ya wajabta ma. To shi ne ya ce fil hukumi bil kanuni tafsilun, amma hukunci da dokar da ba ta Allah ba, to akwai tafsili. Alƙali da zai hukunci ba da shari'an da Allah ya saukar ba, to malai ya ce akwai tafsili. Akwai lokacin da zai zamo kafiri da ya bar musulunci, ya yarda, akwai sanda kuma bai bar musulunci ba. A ta wannan tafsilin ya zo wata kunu akbara, ka gani akwai sadda za ta zamo shirka babba. Fi umurin khamsati, a cikin fuskoki guda biyar. Fuskoki guda biyar, duk wanda ya samu kai ne ciki to wannan ya bar musulunci. Duk alƙalin da ya shiga ciki ko ya sibbantu da ɗaya daga cikin biyar ɗin nan, to wannan kafirci ne, kuma kafirci wanda ya fitar da shi musulunci. Na farko fi wadi'il qanuni, wanda ya kirkiro dokan da ba ta Allah ba, ya kirkiro wani hukunci wanda ba na Allah ba, ya aza, ya ce kuma shi ne doka, shi za a yi hukunci da shi, shi za a yi shari'a da shi, a kyale Qur'ani, a kyale sunnar manzon Allah. To wannan ya yi ridda, ya yi ridda, domin ya yi wannan ne don ya rushe dokar Allah. An gane? Aufi hakimin, ko kuma cikin alƙalin da la yahkumanna bi ghairihi bil battati, alƙali ne an ga nada wanda shi gaba ɗai tun sanda ya fara hukunci bai taɓa hukunci da dokar Allah ba, da dokar wasu da sun ka tsara mai ita yake. To wannan shi ma ya yi ridda. Bai yiwuwa a ce matsayinka na musulmi kai tsawon rayuwarka baka aiki da shari'ar Allah sai dai ta wasu. To wannan ya nuni musuluncin ka yana da mi, yana da gyara. Ba mu gama ba ai.
ba sai kai rigima ba.
To shi ne yace a wayuwazzifanna lahu alqudata muhariba, kuma hayyadin gararraba alqalai a wasu yankuna yana ba su aiki, kuma yana dora su akan wannan shari'a wanda shi yake yi. Wala Allah shine babban alkali ko wala Allah shine gwamna, dan an ce hakim din yana iya dauka, ya dauki alkalai kuma ya rarraba musu aiki kan cewa su dinga shari'a da dokan da ba na Allah ba. Gaba dai tsari ne, babu tsarin dokar Allah. To wannan yayi ridda, domin yayi haka ne dan ya fada da shari'ar Allah. To shi ne muhariban, yana mai yakan hukumar shari'a, ta hukuncin shari'a. Ya za mu yi magana yana yakan hukuncin shari'a, ta yadda gaba ɗaya tsarin nashi babu dokar Allah. Gaba ɗaya alƙalan da ya ɗauka aiki ya rarraba musu aiki, babu alƙalin da ya ɗora ya ce kai shari'a da dokar Allah. A'a, ba wani lokaci ya yi shari'a da dokar Allah, wani lokaci ya yi shari'a da dokan da ba ta Allah ba, ba shi ake magana ba. Gaba ɗaya tsarin yankin, tsarin jihad ko tsarin ƙasat, babu tsarin shari'a da dokar Allah. Duk abin da ya faru wannan tsarin da wani ya aza ko su sun ka aza, shi ake hukunci da shi. To duk wanda ya haka yayi ridda. To shi ne yace fi jami'il baldati, a cikin dukkanin garuruwa, la yahkumanna bi ayyi shari'in mutlaqan, bai aiki da kowace irin shari'a ta, kowace irin doka ta musulunci, mutlaqan sake. To fal kufuru, kafircin nan nashi akbaru babba ne, duna ayyata miryati, ba tare da kowane irin shakka ba. Sai ce aidan kuma, iza ta kadal jawaza, a lokacin da ya kudurta halaccin yin hukunci da shari'ar da ba ta Allah ba, shi ma ya kafurta, ya ji a rai ne ya halatta a yi shari'a da dokan da ba na Allah ba. To ko bai ma yi ba, bi mujarradin wannan kudurin ya kafurta, saboda ya halatta abinda Allah ya haramta. Afa hukumal jahiliyyati yabghu, awi taqada tafdilahu, kuma ya kudurta cewa shari'an da ba na Allah ba ya dara na Allah, shi ma ya ridda. Sai kai ai aiki da tsarin zamani ya yi maslaha ga mutane, ko haka suke cewa ba, to wannan kafirci ne. Shari'ar musulunci wannan kauyanci na, to wannan ridda ne. Aw za'amahu bi sawiyyati, ko yace da dokan Allah da ta wani duk guda ne, duk wanda mutum ya ga dama yana da damar yayi, to shi ma ya ridda, dan ya daidaita shari'a wani da mi da ta Allah. Kuma an ce Allah ba wanda ake masa tarayya da shi. To duk huskar da mutum ya samu kai ne cikin fuskokin nan guda biyar ya bar musulunci, ko dai ya kirkiro shari'an da kansa don a dora al'umma kan wannan shari'at da ya kirkiro, shi ne wadi'ul qanuni kenan. Wannan dagutu ne kuma kafiri ne, ko kuma gwamnan da zai ado alkalai sannan ya dora su kan cewa su yi shari'a da shari'ar da ba ta Allah ba. Duk wata matsala da ta faru wannan shari'a ita za a bi, to shi ma wannan gwamnan ya kafirta. In babban alkali ne, shi ma ya kafirta. ko kuma alƙali ne an ka dauka shi tsawon rayuwa ta kili ya shekara 30 da wani abu shekara nawa ake ana aikin gwamnati to kili ya 35 har yayin ritaya bai taba aiki da shari'ar da Allah ya saukar ba to shi ma wannan kafiri ne musulmin gaskiya kan baiwa ya shekara 35 yana shari'a da dokar da ba ta Allah ba baiwa tunda ba daure shi an kai ba babu cila sawa saboda neman to ai ba nan dai Allah ya ce a nemi to ba 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 haka ba inna ardi wasi'a to wannan shine saboda haka dogewarsa shi ya nuni kan cewa zuciyarsa ba zuciyar musulunci bace da musulmi ne to dole ya canza sai ya ritaya aje je ya nemi abinci na daban ko ya je ya nemi wani aiki na daban assalamu alaikum ba an huta ba ko akwai wanda zai ce dole dole sai yayi babu wannan tsari a dokan ƙasa sannan tsarin rayuwa babu inda an ka ce hanya guda ita ɗaya ta Allah ya raba abincinka ko akwai to wannan kenan na uku ko kuma wanda ya kudurta halatu ne ai aiki da dokan da ba na Allah ba yace ai ya halata saboda ci gaban zamani da canzawa al'amura to wannan kafiri ne fa yau halatta waje saboda ya halatta abinda Allah ya haramta kuma ka'ida duk wanda ya halatta abinda Allah ya haramta ya ridda ko kuma yace a dokan nan ba na Allah ba na hudu yafi ma na Ubangiji to akwai su mutum ya sha yahudanci ya koshi zai kai ga wannan matakin ko kuma yace a duk wanda mutum ya ga dama daidai ne to wannan fuskoki guda biyar duk alƙalin da ya shiga cikin su shine za ka yi hukunci kan cewa ya kafirta amma duk wanda bai shiga cikin biyar din nan ba to ko dai kafircin sai ya zama karami ko kuma ya zama fasikanci ko abin nan mallai ya tambaya ka I just three quotes. Shi da aka magana illaka ko mu ce illashi mu canza dabiri illashi dogewa bari in baka misali da zaka fahimta akwai bambanci da musulmin da misali kila yana sallah mafi yawan lokuta amma wani lokaci bai da musulmin da kwata-kwata baya sallah akwai bambanci ko babu to haka akwai bambanci tsakanin ma'aikaci karkashin kotun da take shari'a da dokan da ba ta Allah ba wani lokaci takaitacce kila marra ɗaya ko biyu ko uku ko kila yayi kamin ya san hukunci ya bari ko kuma a shari'a yake da dokan Allah daga baya ya samu wasu suka zo suka ci lissa shi sai yayi shari'a da ba ta Allah ba da wanda shi kuma gabaɗaya tun farkon aikin sa har ƙarshen aikin sa hukunci ne da dokar da ba ta Allah ba saboda haka laifin sa dogewa al-istimrar al'adar musulmi na ƙwarai musulmi na kirki ba zai doge ga abin da yake sabo Allah ba kuma nan ba ci lissawa da me an ci lissa shi sai da shari'an zai yi aiki kuma ba wanda ya ci lissa shi cewa ba zai iya aje aikin ya je neman aiki ba cewa nan ne hanyar abincin sa haza laysa dalili dalilin domin hanyoyin neman arziki suna da yawa to mu kaddara yau a rufe kotun a ce ta daina aiki shikenan zai mutu da yunwa ba zai je neman wani aiki ba ko kuma kaddara kotun ta kore shi to sawir haza ka fahimce ni a shaida da hanyar da zai biya mi ya fitar da kansa amma alƙalin da misali wani ɗan lokaci ne zai ɗan yin shari'a da dokar da ba ta Allah ba bisa sharuɗa su ne za a ambata nan gaba to shi yana da uzuri ba shi ake magana akai ba wanda ake magana akai ya san abin ga bai da kyau kuma ya doge kaga bai shiga cikin allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfir li dhunubihim wa lam yusirru shine mahallul shahid wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu to shi yasa malamai suka ce in mutun yayi sallah hudu aini dan bai yi gura ba inda ya yarda da sallah doka ne shari'a dai suka ce ba za mu kafirta shi ba amma wanda asalin bai sallah amma komai na musulunci yana yi to wannan arne ne saboda dogewarsa saboda haka tun farko in ka san kotu tsarin ta dama wannan tsari ne to kan ma ka nemi aiki ta na'am bari ya kare na'am to su in yayi su ma'aikatun ba za su aminta to sai ya gudu al-asli dai ga musulmi da ama ya ribuka la ma la ya ribuka ni wannan shine shawara ta da ama ya ribuka ila ma la ya ribuka
yana ciki amma sai ka yi tuka gurin yana da kafuka ya samu aiki da zai rubuta wannan yana da kafuka ya samu aiki da zai kuci da kuce ba Allah ya tabbata
kan
wannan kasance da kuci
amma
da kuma wasu kuma yana ne yana biya ya ga kuci na kuce din ba amma akan ta Allah ya tabbata
In yayi niyyar zai bari kuma da gaske ikhlasan abu komai an ne masa tsammanin Allah zai masa afuwa tunda ya kudurta niyya kuma yana bisa muna bisa ga hanya abinda ya kamata mutane su sani shine ba a fifita abin duniya saboda dan abin da za a samu a fifita lahira saboda dan abin da za a samu har koyo shi musulmi tunda dai Najeriya kotun nan ba ita dace ma'aikata wata kila wani sashe ne cikin branch daban-daban kila dubu ma ko ba haka ba sai ka koma ka nemi wani wuri bai sauki ba to Na'am?
Nauya.
Eh. To lawyer yana da saukin lamari yana da hadari aikin shi duk inda ya samu kansa shine ya goya wa gaskiya baya shi shine aikin sa dama ba alkali bane amma abinda musulunci ya dora masa kada ya kuskure ya goye bayan ƙarya ko zalunci wala takullil kha'inina to wannan shine doka kaida duk inda ya samu kansa to kada ya ce ya baiwa wanda bai da gaskiya kariya duk inda ya samu kansa in dai gaskiya yake baiwa kariya shi bai da matsala Na'am babu wani adadi in dai kawai zikiri ne mutulaki mutun zai iya abin da yake iyawa ne in ka gaji ka tsaya ka huta daga baya ka ci gaba babu wani adadi irin wannan zikiri yana cikin uzkurullah zikiran to yana ciki to sai wata tambaya ko sun kare to bari mu karasa wa yakunu asgara kuma yana zamo wa kafirci karami idza hakamta li shahwatin a lokacin da kai yi hukunci saboda wata sha'awa ma'azanni taharimin tare da zatuncewa ko tabbacewa abin nan da kai yi fa haramun ne amma fa bila da imumatin ba tare da dawama akan haka ba shine tambayarka wata sha'awa na son abin duniya kila bukatoci gare da so yayi aure ko kuma yana so kaza sai ce bari ya nemi aiki karkashin wannan shari'a din saboda wannan albashin ko wata kila tana da albashi mai tsoka an gane to in yayi hukunci da dokat kuma yasa are ne abin ga haram ne to shi kafirci ne karami amma da sharadi bai lada imuma in yadda wama akan haka to ya juye ya koma a kabar to sai a kula da wannan shine magana kada zu a karaba kallah kaga abun ya fito ko to saboda haka in muna dawowa mu gyara addinin mu gyara in kuma ba mu dawowa to sai dai mu abun nan amma dai mutun ya ce wai zai dinga alƙalanci da wannan dokat wanda ba ta Allah ba to wannan ba daidai bane dama dai mu ma abba asu sannan kuma ba asun kai believing da abun wanda su dai abba bukata amma dai in ka sa a ranka abun nan ba dokan Allah bane ba gaskiya bane haramun nama wata lalura ce to shikenan ko wani dan abu ne ya bijiro shikenan ko wata dauda ta gitto ta duniya ka ji tsoron ta dan kubce ma yawa sai ka dan kwato ta to wannan kafirci ne karami amma haka a dawama ka amai da abin sana'a kuma akwai gyara To me hukuncin kai kara irin wannan kotu mutumin da ya kai ayyamai shari'a kotun da ba a hukunci da dokan Allah kuma shi ya san ba ai yanzu mun ga magana akan alƙali nan haƙƙi gare ka sai kana so a bi ma haƙƙinka amma sai ka je ka sa kara wannan wurin to shi za a yi magana yanzu Allah ya sawaka to shine yace amma tahakumu amma kai kara kai shari'a a wannan kotun arridan tare da yadda da amincewa ma'ana kana da inda ya kamata ka kai ba nan ba
wa iradatin da niyya kuma kai to huwa akbaru wannan kafirci ne babba inda an samu yadda sannan kuma an samu irada ba rashin sani na wai kai ba kai ka doka shi kotun kware ci sai bayan ka kai an shari'a sai ka gano ashe kotun banzata to kana da uzuri ko kuma a'a ba ka da yadda zaka yi ba inda za a bi ma wannan haƙƙi sai wannan wuri to kana da uzuri amma in babu wannan sharuɗa to kai ma an fidda kai musulunci nan ito ai shi yasa muke ce muku akwai gyara la in khala ar ragabatin banda in yanzan dama bai da kwadayi da kotun kawai dai wasu dalilai ne suka tilasta shi dole sai ya kai shari'a wuri to nan bai da wanda zai yi Allah ba zai dora maka shari'a da abinda baka da iko akai ba dan gane ko bal ba haka ba kana ya hamiluhu abinda ya dauke shi ya kai shari'a can daya'u huquqihi jin tsoron kada haƙoƙi ne su tozarta in bai kai ƙara wannan kotun ba to haƙƙi ne na iya salwanta to wannan lalura ce fa shar'u shari'a yarfa'u kulla naw'i madarrati dan tunda ya shiga cikin matsatsi da takura to shari'a ta dauke masa zargi ta dauke masa cuta saboda haka babu komai ayi mai uzuri to wannan shine hukuncin kai kara ka a samu ridan ka a samu irada to tauhidin ga dai bari a bar shi haka katto ne to ne yayyawa so dole ne da inda al'umma ba sa karatu ba yadda za a yi su gane hanya ta kware to wannan yawa ita ce hanya tsakatsaki ba irin hanyar al-khawarij ba da su hukuncin su guda ne kawai su ba su rarrabewa tsakanin babban kafirci da karami da wanda suka fa hauta barki irin nasu irin yan boko haram to amma tafsili ake yi tafsili ake yi Allah ta'ala ya taimake mu mai ba mu ikon gyarawa sai mu takaita da iya abin da muka samu har wani karatu bai gama magana ba akwai abubuwa ta he to amma dai saboda lokaci zamu takaita ne insha Allah san da aka dawo sai a dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh